الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس الشرين دايا غواتي شعبان hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 wanda ya dace da 20 ga watan 2 shekara 2025 shi gaba da karatu na mustalahu ahli alhadith wato nukhbatul fikr ta alhafiz ibn hajar al-asqalaniyu rahimahullah a wannan darasi namu na 13 darasin da ya gabata mun tsaya karshen shafi na 20 zamu tashi a shafi na 21 malike cewa summal bid'atu إما بمكفر أو بمفسق فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور لا يقبل صاحبها الجمهور والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي وبه صرح الجوزجاني الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى yake cewa daga cikin dalilai wanda ka saba za a karbi riwaya ba ko kuma ya zama dalilin da zai sa a soke ta to shine ce akwai dalili na tara cikin dalilai guda 10 da ya ambata a baya shine albid'atu shine yace thumma albid'atu a sannan bid'a wato a samu cikin isnadi a samu wanda yake dan bid'a ne to wannan bid'ar da aka samu tattare da shi to sabab ne da zai sa a yi raddin riwayar sa to sai malaye bayani kan ita bid'a yace imma bi mukaffirin wani zubin akan samu bid'a ta hanyar aikata abin da yake kafirtar da mai shi wato wanda za a ce mai wannan aqida kafiri ne a kamar inda mutum misali ya kudurta cewa ko kore ma Allah ilimi ko iko ko kuma ya kudurta cewa akwai wani abu da za a iya bauta masa wanda ba Allah ba ko kuma ya zama yana da aqida ta qidamul alam wato cewa halittu ba su da farko su ma to da irin waɗannan abubuwa na bid'o'i al-mu'taqadat wanda malamai suka ce idan mutum ya kudurta wannan to yakan kafirta to akan samu wannan aw bi mufassiqin wani lokaci kuma akan samu bid'a da abin da yake maida mai ita fasiki sai a kira shi fasiki wato yana nan a matsayin sa musulmi amma kuma fasiki ne mai laifi to shi ma ana iya samun wato irin wannan ina misali ina misali daga cikin misalai da malamai wato suke ambata. Kamar mutumin da zai kudurta wani abu wanda ba zai kai shi zuwa ga fita musulunci ba. Kamar mutum ya kudurta halaccin yi wa shuwagabanni tawaye. To ire-iren waɗannan. To ba a kafurta mutum, malamai suka ce amma akan badda shi. Idan ya kudurta abin kuma ya kalli abin a matsayin matafiya gare shi. To shi ne ya ce fal'awwalu, shi wancan na farko wanda ya shafi bid'a wadda take kafirtar da mai ita, la ya kabalu aljumhuru sahibaha, to jumhuru na malamai ba sa karɓar maganar wanda ya siffantu da bid'a ta kafirci. Idan aka same shi a isnadi, to malamai suka yi raddin wannan isnadin saboda wannan illa da a tattare da shi. Akwai kaɗan daga cikin malamai, ba su da yawa, waɗanda suka ce a'a za a karɓi riwayarsa, amma sai suka sa sharuɗa. Sharaɗi na farko ya zamo wato baya halatta ƙarya, shi karan kansa yana ganin cewa ƙarya ba daidai ba ne. Sannan kuma abin da yake ruwaita bai da alaka da wannan aqidar tashi. Sannan kuma ba mai kira bane zuwa a zo a yi wannan aqida din. To an samu kaɗan daga cikin malamai masu wannan ra'ayi. To ba dai ra'ayi ne mai rauni. Ra'ayin jumhurul ulama da suka tafi kan cewa indai mutum ya siffantu da bid'a wadda za ta fitar da shi musulunci, ba za a karɓi riwayarsa ba. Za a ainihin yi raddin maganarsa. Tuwasani, sai ɓangare na biyu wanda ya shafi wato bid'a ta at-tafsiq, sai dai a ce mutum ya zamo fasiki da wannan aqidat. To shine mala yace yuqbalu man lam yakun da'iyatan fil asahi. To wasu daga cikin malamai suka ce shi ana karbar riwayarsa, wanda Al-Hafiz Ibn Hajar shi ya karkata zuwa ga wannan ra'ayin. Shine yace yuqbalu man lam yakun da'iyatan fil asahi. Kaga akwai qabilul asahi kenan. Na'am. Akwai wani zancen, sai dai kuma wannan shi ya fi shi ƙarfi. Cewa a shi ma wanda yake da wata bid'a ta tafsiki wadda za a fasikantar da shi, kamar kila yana bid'ar maulidi misali, to wannan za a fasikantar da shi. To idan aka same shi a riwaya ko a isnadi, za a karɓi wannan maganar da ya ruwaita, amma da sharuɗa, malamai suka ce ya zamo baya kiran mutane zuwa ga wannan bid'a. Illa dai shi ya yadda da ita, watakila ko yana yi ko kuma a ya kudurta halaccinta a cikin zuciyarsa. Amma lokacin da ya zamo mai kira zuwa ga wannan bid'ar, to ko da ba za ta fitar da shi musulunci ba, malamai suka ce ba za a karɓi riwayarsa ba. Saboda karɓar riwayarsa, to zai yi ihamin mutane kamar a nuna cewa a kan daidai yake, kuma kamar ana kiran wasu cewa su zo su bi shi, tun daga shi ya zo da wani abu an karɓa. To wancan ma mara kyan wasu za su bi shi a kai. To sai malamai suka ce tun da yana kira zuwa a zo a yi bid'a, ko da bid'ar ba ta fitar da shi musulunci, ba za a karɓi riwayarsa ba. Wannan shi ne zance wanda ya fi inganci. Wasu kuma sun ce a ana karɓa ko da yana kira zuwa ga bid'ar. Wasu suka ce za a karɓi maganar tasa, amma da sharaɗi, suka sa sharaɗi in bai halatta ƙarya. Don kamar yadda muka karanto a baya, akwai waɗanda su ƙarya a wurinsu ma addini ne, kamar az-zanadiqa kamar gulatus sufiya da muka yi magana akai wanda za su kirkiro magana sai su jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi musu wa'azi sai su ce ai su suna yin ƙarya ne don su ainihin girmama annabi ba don su aibanta shi ba don su karfafi sunnar tashi to su banda su su a wurin su ƙarya halacci shi dai kawai yana bid'ar sabid'ar kuma ba ta fitar da shi daga musulunci amma kuma suka ce to idan yayi riwaya ko da yana kira zuwa ga wannan bid'a karbi riwayarsa haka wasu suka fada to zancen su baya da karfi abinda malai ya tabbatar shine abinda yake karbabbe a wurin malamai cewa man lam yakun da'iyatan fil asahi in dai ya kasance baya kira zuwa ga bid'ar sa ga zance mafi inganci to za a karbi maganar sa ko da an same shi da wani abu na bid'a so saboda haka idan dan bid'a ya baka labari kuma wajen ba da labari ba a tuhuma sa da ƙarya kuma bid'ar ba ta kai ta fitar da shi musulunci ba kuma baya kira zuwa ga zo ayi bid'a din to in an samu waɗannan sharuɗa za a karbi riwayar sa illa sai malamai suka ce in rawa ma yuqawi bid'atahu sai dai in ya zama abin da ya ruwaita yana dauke da karfafan bid'ar sa yawa kamar al-khariji wanda yake da aqida ta khuruji to sai ya ruwaito magana da kuma tana karfafar yiwa shugabanni ta waye din to anan sai a kyale maganar sa ko kuma a sufi ne amma sufancin nasa bai kai ya fitar da shi musulunci ba sai ya ruwaice wani abu wanda ke karfafa wannan sufancin nasa to sai a kyale wannan maganar tasa saboda mai yiwa yayi hakan ne domin ya kambaba abin da yake akai ta kan iya yiwa abin ba gaskiya bane fayuraddu ala al-mukhtari to anan malamai suka ce bisa ga zance wanda yake abin zabi za a yi raddin maganar sa duk sanda dan bid'a wanda bid'ar sabat ba mukaffira bace mufassika ce ya ruwaice hadisi kuma hadisin yana dauke da karfafan wannan bid'ar tasa kuma baya kira ko da baya kira a zo a yi bid'a to malamai suka ce za a bar shi za a kyale maganar sa yawa kenan sharadi na farko ya zama bid'ar saba mukaffira bace sannan sharadi na biyu kada ya zama mai kira zuwa ga bid'ar sharadi na uku kuma ya zama riwaya din ba ta karbafa bid'ar sa to anan ne malamai suka ce sai a karbi wannan riwaya ta shi sai a karbi wannan riwaya ta shi to shine malai yace wa bihi sarraha da wannan zancen ne wanda muka ambata sarraha ya bayyana waye al-juzajani wani malami da ake kira ko ake masa laƙabi ko nisba da al-juzajani wanda shaykhun nasa'i ya daga cikin malaman al-Imam an-Nasa'i da yake naqaltar hadisi daga gare su haka kuma malami ne na ma al-Imam Abu Dawud shi ma yana riwaya zuwa gare shi to ya rubuta littafi mai suna ma'rifatur rijali to a ciki sai ya karfafa wannan ra'ayin da shi al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala ya ambata to wannan abinda ya shafi wato dan bid'a kenan yawa so saboda haka wajen mu'amalantar sa to malamai suna kallon yanayin bid'a din ta kai ga kafurta shi za ta kafurtar da shi ta fitar da shi musulunci in ma bata kai ga kafurtar da shi ba amma za ta fasikantar da shi to shi ma suna rarrabewa tsakanin wanda yake yana kira a zo ayi bid'a din da wanda baya kira a zo a yi ta kaga wanda shi bai kira ba ruwa ne, to kaga lamarin sa yafi sauki. Bisa wanda shi koyon shi za ga yana hura speaker, yana yada ita wannan bid'a din. Summa su'ul hibzi, sosai dalili na goma daga cikin dalilan da ke sa a yi raddin riwaya shine mala yace su'ul hibzi, wato shine muni wajen harda, a samu rawi yana da muni wajen harda. Shine malamai suka ce ta yadda an kasa tantancewa tsakanin daidai dinsa da kuskuren sa wanne yafi yawa, akan samu irin wayannan. To irin wannan sai a ce da shi yana da su'ul hibzi, ko kuma aka samu ma kuskuren sa yafi daidai dinsa yawa. Misali in ya rawaita hadisai 10, to zaka ga 7 ko 6 zai kuskure a ciki, abinda zai kawo shi daidai bai wuce hadisi 3 ko 4 ba. To wannan ana kiransa da su'ul hibzi. To shi ma dalili da ke sa a kyale riwayar rawi, in kana laziman, to sai mala yace idan wannan illa din makale take tare da shi ko yaushe ta lazimce shi. Akwai wanda shi haka Allah ya halice shi yana da matsala wajen kiyaye abubuwa ko to irin wannan ba a karɓar riwayar sa, in dai ba muta ba a ya samu ba. Sai in ya samu muta ba a da mai illa irin tashi ko wanda illar sa bata kai tashi ba, kamar yadda malam zai ambata. Sai ce fa huwa shazu, to irin wannan in yayi riwaya shi ake kira shazu. Yawwa, sai ai watsi da maganar sa ala ra'ayin, amma bisa ga wani zance na malamai, wasu malamai abinda suka ambata kenan. Kuma shi dalili na su'ul hibzi, akwai dalilai da ke sa mutum ya samu matsala. Wani haka Allah ya halice shi, yanayin kwakwalwarsa kenan. Wani kuma a tsufa, akwai ruwatu da dama da suka samu tsufa. So tari wasu in tsufa ya zo sai kaga sun dan barkace, sun samu rudu a cikin sha'aninsu. Wasu kuma za ka ga sun haɗu da matsaloli na rayuwa, kamar ƙonewar littattafai, kila laburarin sa yayi gobara da makamantansu. Asali yana da harda mai kyau, baya da matsala, to amma sai wani abu ya zo daga baya kuma sai ya sababa masa wannan rikicewa kwakwalwa ɗin. To shi ne yace auqari'an, shi ne kashi na biyu, ko kuma wanda a'a munin harda ɗin bujiro masa yake yi, ya kasance mai bujirowa gare shi, ma'ana ba haka yake ba aslan. Daga baya ne wani abu ya sababa mai wannan su'ul hibzi din, kamar yadda muka faɗa, kamar tsufa. Yawwa, sannan banda tsufa kamar gobara, kamar Ibnu Lahiya, Abdullah Ibnu Lahiya, kaga babban malamin hadisi ne. To daga baya sai labararin sa ya kone, sai dan samu ikhtilaf, rikicewan kwakwalwa haka. Sai zamo da hadisin da ya ruwaita daga wannan lokacin, sai malamai suke raddin wannan hadisi. Amma irin shi idan ya ruwaita hadisi kamin ikhtilafi, hadisan da ya ruwaita kamin wannan kuma lokacin, kuma ba matsala za a karba. Duk da shi akwai sabani a kansa, shin akwai sabani akan shi Abdullahi Ibnu Lahiya din dangane da karban maganar sa, to amma dai yana daga cikin wanda ake bada misali da shi. To fal mukhtalit, shi wanda munin sa bujirowa yayi daga baya, to shi ake kira da al mukhtalit, wanda ya samu rikicewan kwakwalwa, shine al mukhtalit, wanda yana da harda salafiyayya, amma daga baya sai yawan mantuwa ya zo masa. sakamakon wasu al'amura suka faru da shi. To wanda yake da su'ul hibzi, wannan da aka magana gama magana akan sa, wa mata tubi as-sayyi'u al-hibzi, da Allah ku yi musu magana su yi hakuri karatu muka. To shine mallaci ya ce wa mata tubi as-sayyi'u sayyi'ul hibzi bi mu'tabarin, duk lokacin da shi mai munin harda ya samu mutaba'a, amma mutaba'an nan bai mu'tabarin ai bi rawin mu'tabarin, da rawi wanda yake abin lura wajen malamai. Shine malamai suka yi bayani suka ce rawi din da yake irin sa yake da illa irin tashi, sai masa mutaba'a ya rawaici wannan hadisin suka rawaici wannan hadisin tare da shi a wurin malami daya. To wannan sai a hada hadisin sai a ce hadisi ne kenan, kaga hasanun bi majmu'i. Tunda wannan saboda wannan mutaba'a din da aka samu, ko kuma a wanda ya musa mutaba'a yana da illa ta fuskar harda, kuma illar sama bata kai tashi din ba ma ta dan fi dama dama. Amma malamai suka ce idan ya fi shi illa, ya fi shi raunin kwakwalwa, to mutaba'a sabata da amfani. Shi wannan da ya mutaba'a din nan sharadi ne, ko dai ya zamo illa sa ta zamo daidai wa daida, ko kuma illa sa ta gaza tashi. Amma in ya wuce shi wajen rudu, to mutaba'a sabata da amfani, ba zai karfafe shi ba saboda raunin nasu yayi yawa. Dama kuma ana karfafan mai rauni ne da abu mai karfi ko mai dama dama, to shi wannan bai da dama dama. Wakazal masturu, haka an yi bayani al-masturu ko a darasin da ya gabata, shine majhulul hal. Yawwa, to shi majhulul hal shi ma in ya samu mutaba'a da irin sa, ya samu wani abokinsa, abokin karatunsa ko wani rawi suka ruwaici wannan hadisi a wurinsa, to shi kenan sai ya karfafe shi sai a karbi maganarsa. Yawwa, kina a cikin dalibai in dalibi ya bada labari, yawwa, kuma yana da illa wadda ba za ta bada dama a karbi maganarsa ba, to sai a duba in ya samu mutaba'a shi kenan. Amma mutaba'an dole sai wanda yake mu'tabari, ba ko ne ake karban mutaba'arsa ba. Wal mursalu, haka shi ma mursali shi ne tabi'i kawai ya jingina magana zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da ya ambaci sahabi ba. To wannan shi ma idan ya samu mutaba'a da irinsa ko da wata hanya ta daban, sai a karfafi maganarsa. Wal mudallasu, haka wanda ya tadalisi, shi ma yayi bayani akan tadalisi a baya. To shi ma in rawi mudallas ne, yana tadalisi ko mudallisun ne shi rawi din, yana tadalisi, to shi ma in ya samu mutaba'a ana karban maganarsa. To shine mallaci ya ce waɗannan da aka lisafa da sayyi'ul hibzi da al-masturu da al-mursalu da al-mudallas sara hadisuhum hasana, to a wannan lokaci sai a ce hadisin su ya zama kyakkyawa. Amma hala bi zatihi, amma ba a zatin shi hadisin ba, bal sai malaye al-idrab yace bil majmu'i, kallon hanyoyin gaba daya da shi hanyar wannan da ta wancan, to da aka hada su sai su zamo sun karfafi juna. Amma kowannen su idan bai samu mutaba'a ba, to ba za a karbi fa riwayarsa ba. Yawwa, tunda mun faɗa cewa sayyi'ul hibzi shine wanda an kasa tantancewa tsakanin daidai ɗinsa da kuskuren sa wanne yafi yawa, ko kuma a'a kuskuren sa yafi daidan sa yawa. Ba wai ana nufin rawi sai ya zama ba ya kuskure gaba ɗaya ba, kaga wannan sai wanda ke da isma. Ana samun kusakurai amma dai kada kuskuren kuma ya zama kamar ɗabi'an mutum eh ko kuma ya zama kuskuren shi yafi yawa to wannan shi ake magana akai amma kuskure daya biyu uku cikin abu 100 ko 1000 to wannan kaga ai layi utabarbi iba al'akari da wannan eh tunda wanda ake wa wahayi yake da isin ba shi kadai ne za a ce babu wani abu na kuskure da yake shigo masa amma malami duk yadda ya cike tumbatsa ilimi to sai kaga wani zubin kuma ya samu kuskure eh ana samu irin wannan to sai malai yace summal isnadu to sai magana akan isnadi bayan magana akan dalilai da ke sa ba za a karbi riwaya ba guda 10 sai yace summal isnadu sai ya zama isnadi imma bayani akan isnadi imma an yantahiya ila annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci zaka ga isnadi yana tukewa zuwa ga annabi ma'ana an jingina magana din har zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam kamar rawi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma da isnadi tiryan tiryan har zuwa ma'aiki tasrihan wani lokaci akan samu haka a qarara kaza an ce qala rasulullahi kaza abu huraira ko abdullahi ibnu umar ko abdullahi ibnu abbas da makamantansu ko nana aisha wani lokaci kuma kaji sun ce fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kaza wani zubin kuma kaji an ruwaito ta kariri cewa an yi abun a gaban annabi bai inkari ba to duk wannan ana kiran sa tasrihan tunda haka a bayyane ne a hukuman akwai wanda kuma za a bashi hukuncin marfu'i eh shine rawi ya ruwaito lafazi a ya ruwaito yana da jawanib da yawa ya zamo cikin isnadin hadisin kamar sahabi misali ya faɗi wani abu wanda kan nuna cewa wannan abin daga annabi sallallahu alaihi wasallama yake kamar ya ce kaza min sunna abu kaza yana daga cikin sunna yawa to kaga zamanin sahabbai da an ce sunna ba wanda ake magana akan sa in ba annabi sallallahu alaihi wasallama ba magana sunnar abubakar ko sunna umar ko usman da sauransu da yin idlaqin lafazin sunna to ta annabi ake nufi ko kuma sahabi ya faɗi wata magana a karan kansa bai jingina ga annabi ba amma abin da ya faɗa kuma malamai suka ce la majala fihi bir ra'ayi bai yiwa mutum ya faɗi wannan abin da ra'ayinsa kila abin ya shafi al'amurra na gaibi kuma abin da ya shafi tashi alkiyama da makamantansu to shi ma wannan suka ce lahu hukumul marfu'i amma da sharadi sahabin in bai karbar magana daga waɗanda suke da alaka da wato ainihin ahlul kitab daga cikin sahabbai zaka ga akwai waɗanda suna karbar maganganu ko ilimi daga waɗanda suke ahlul kitab waɗanda malamai ne a cikin wato annasara ko kuma yahudawa amma kuma daga baya sun zo sun karbi musulunci to har bayan sun musulunta sai kaga suna karantar da wancan ilimin da suka sani tun a farko to cikin sahabbai zaka ga kamar Abdullahi da Abbas yana da wannan yana karba yawa to amma akwai sahabban da su kuma ba sa karba to waɗanda ba sa karba idan suka faɗi magana kai tsaye za a ba ta hukuncin marfu'i saboda su sahabbai adilai ne za a kyautata masa zato ba za a munana masa zato a ce ƙarya ya kirkira ya faɗa a karan kansa ba za a ce ya ji magana ne daga annabi kila wani dalili ne yasa ya boye sunan annabi kawai sai ya faɗi maganar kamar shine ya faɗe ta amma saboda takaitawa ko kuma wasu dalilai ko kuma a waɗanda suka ruwaito magana daga gare shi to shine yace min qaulihi daga zancen sa shi annabi sallallahu alaihi wasallama au fi'ilihi ko abinda za a jingina na aikinsa au taqaririhi ko abinda za a faɗa na cewa ya tabbatar yawa kamar hadisin na Asma'u da take cewa an ci doki zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ce ya ce a ci doki ba kuma ba a ce ya ce ba amma a zamanin sa an ci to kaga wannan sai malamai suka ce tunda zamanin sa ne akai haka to wannan maganar tata tana da hukuncin marfu'i ne tunda annabi ko bai san da abu ba Allah zai sanar da shi zai masa wahayi ce to wane da suka yi kaza ba addini bane sai a canza aw ila sahabi kazalika wani lokaci kuma magana takan takaitu zuwa ga sahabi tabi'i ya jingina magana ga sahabi ya ce sahabi kaza ya ce kaza ko ya aikata kaza ko an yi a gaban sa yayi kaza to akan samu wani zubin isnadi da wannan fuska din to waye sahabi sai malam ya ce wa huwa man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa sallama sahabi shine wanda ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu'minan bihi kuma yana mai imani da shi wa mata ala al-islam kuma ya mutu akan musulunci bai yarda ba sai malai yace walau takhallalat riddatun fil asahi koda an samu ridda ta shiga wato tsakanin rayuwarsa ko haihuwarsa da mutuwarsa ma'ana yayi ridda kuma daga baya sai ya sake dawowa musulunci ƙarshe dai ya mutu akan musulunci to waɗannan sharuɗa guda uku sune sharuɗan zamowa sahabi na farko ya zamo ya haɗu da annabi sai amfani da lafazin laqiya to wannan ya fi kyau sama ga masu cewa marra'a annabiya wanda ya ga annabi to kaga wanda bai gansa ba cikin makahi irin su Ibn Ummi Maktum kaga kenan ba sahabi ba ne tunda ya haɗu da annabi amma kuma har annabi ya bar duniya bai taɓa ganin annabi ba saboda makahu ne to shi yasa masu tarifin sahabi da cewa marra'a wasu suka ce kuskure ne shi yasa shi al-Hafiz sai ya zabi wannan yace mallakiya kaga mallake ya shafi mai gani da mara gani tunda haduwa ba dole sai mai ido ba sannan cewa mu'minin kaga wannan ya fitar da kafiri ya fitar da munafiki don kaddan shi a dauko ma wani munafiki ya ce to ai gashi shi ma sahabi ne a istilahin shari'a munafikai ba sa cikin sahabbai saboda ba su yi imani da manzon Allah ba hakikatan irin su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul waɗannan ba a kiran su sahabbai a ta'rifi na istilahi amma a ta'rifi na lugha sahabbai ne domin an ce suhuba shine wanda ka hadu da shi walau lahazatan ko da sakan ɗaya ne to ya zama sahabbai wannan a lugar larabci kenan to a ta'rifi na lugha munafikai sahabbai ne to ba shi ake magana ba ta'rifi ake magana na shari'a na istilahi to wannan munafiki ya fita kafiri ya fita mushriki ya fita saboda haka su Abu Lahab su Abu Jahal duk ba sahabbai bane gashi kuma sun hadu da annabi amma ba su yi imani da shi ba sannan sharadi na uku wa mata alal islami kuma sharadi ya zama lokacin da zai mutu ya mutu akan musulunci kinan koda yayi imani ya musulunta ya hadu da annabi amma daga ƙarshen rayuwarsa sai ya ridda ya mutu to ba sahabi bane sharadin sahabi shine sai ya zama wannan imanin da shi ya mutu a cikin musulunci ya mutu an fahimci wannan ai sai malai ya ce walau takhallalat riddatun fil asahi koda ko an samu ridda ta shiga tsakani misali a farko ya hadu da annabi ya yi imani da shi daga baya kuma sai ya sake ridda bayan ya yi ridda din kuma ya sake dawowa musulunci to inda ya mutu akan musulunci to sahabi ne waccan riddar da aka samu ba za ta canza komai ba tunda akwai daga cikin sahabbai waɗanda suka yi wannan akwai su
kamar wannan da suke magana al-Ash'as ibn Qais kaga shi ya taba ridda kuma ya sake dawowa musulunci kuma yana cikin sahabbai dukkanin malamai da suka yi tarjuma sahabbai zaka ga suna kawo sunan sa saboda ya mutu akan musulunci aw ila tabi'i wa huwa man laqi as-sahabiyya kazalika ko kuma wani zubin nau'in isnadi na uku kenan akan samu isnadi ya tuke zuwa ga tabi'i almajirin sahabi wanda bai riske annabi ba amma ya zamani da sahabbai shi ake kira at-tabi'i shi yasa yace wa huwa man laqi as-sahabiyya shine wanda ya hadu da sahabi kaga shi ma ya sake amfani da lafazin laqiya kila ya hadu da Abubakar ya hadu da Umar irin su mujahid a gani tabi'i ne irin su Qatada da makamantansu to duk waɗannan tabi'ai ne sun yi rayuwa da sahabbai amma ba su riske annabi sallallahu alaihi wasallama ba ba su riske shi ba sai ce kazalika shi ma ya zamo ya mutu ya zama mai imani da annabi kuma ya mutu akan musulunci ma'ana ta'arifin tabi'i mallaki sahabiyya mu'minan bir rasuli sallallahu alaihi wasallama wa mata alal islam sai ka dauko wadancan sharuɗa guda biyu sai ka hada da wannan shi kaga nan ba za a ce yayi imani da sahabi ba tunda ai ba sahabi aka aiko ba ma'ana koda annabin bai duniya amma ya riski waɗanda suka riski annabi to sai ya yi imani da annabin to haɗuwarsa da sahabi ita ta ba shi hukuncin zamansa tabi'i to sai malai ya ce fal'awwalu na farko al-marfu'u duk isnadin da zai tuƙe har zuwa ga annabi shi ake kira da al-marfu'u a wurin malaman hadisi wasani na biyu al-mawqufu isnadin da zai tuke zuwa ga sahabi shi ake kira da al-mawqufu wasalisu na uku wanda zai tuke zuwa ga tabi'i shi ake kira da al-maqtu'i a wurin malamai wa man duna tabi'i to duk wanda ya biyo ƙasa ga tabi'i kaga tabi'u tabi'i ne kenan da su taba'ul atba'i to su me sunan su su goma abinda suka ruwaita ko suka fada ko aka jingina zuwa gare su kamar irin su al-Imam Malik to kaga shi al-Imam Malik ba sahabi bane ko ba tabi'i bane yawa yana daga cikin tabi'u tabi'ina to sai malam ya ce fihi mithluhu shi ma wasu malamai sun ce sunansa al-maqtu'u duk wanda yake ƙasa ga tabi'i to maga isnadin da ya tuke zuwa gare shi to shi ake kira da al-maqtu'u a wurin wasu malamai wasu malamai abinda suka faɗa kenan amma wayu qalu ana faɗa lil akhiraini ga na ƙarshe guda biyu shi ne wani al-mawqufu wal-maqtu' to ana kiran su da al-asr al-asr ba'ana maganar sahabi akan kira ta da asr ba a kiran ta hadisi in ka ce hadisi ka yi shiru to abinda za a dauka maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka ce ɗaya hadisi ka yi shiru kuma kana nufin maganar Abubakar ko Umar ko Usman ba an gane to shi yasa mafi yawa sai ka ji an ce ya akwai asari kaza daga Umar ko daga shi Abubakar da sauransu to haka shi ma al-maqtu'u shi ma ana kiransa da al-asr shi ne maganganun tabi'ai wasu kuma suna kiran shi al-maqtu'u da wanda ke kasan tabi'i da al-maqtu'u ne eh zancen tabi'i da wanda yake ƙasa da shi to wannan shine zamu tsaya al-musnadu darasi na gaba in mun dawo sai mu tashi daga nan insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.